haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hakin ranar Asabar. Zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamakin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone makoma su saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina zamu je.
Saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata shirin ina zamu je matasa ya tattauna akan yadda ake tura kananan yara su yi aiki mai tsananin gaske musamman mata daga yankunan karkara ayyukan da kan hada da wanke-wanke, share-share, koreno da dai sauransu inda a wasu lokuta ma ana azabtar da su har ya kai ga lalata su. A cikin shirin namu na wannan mako zamu ji ci gaban tattaunawar da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra yayi da Hajiya Hafsat Muhammad Baba komishiniya a ma'aikatar lamuran mata da ci gaban al'umma ta jihar Kaduna akan wannan batu. Sai ku biyo mu da mun jin ƙarin bayani.
Kuna da masaniya akan irin wannan abu?
Eh, muna da shi kware da gaske. Domin yawancin yaran nan da ake kawo zangaya muka cewa yaran ne masu kananan shekaru. Sai kaga an kawo ɗan shekara 7, 8, 9, 10 wanda su kansu a matsayin su na yara suna neman wanda zai kula da su. Kuma za a kawo su a ba su aiki mai tsanani. Sannan agent din da suke kawo su za ka ga cewa su suna da nasa kamashin din. Kamar a ce idan yarinya ta fara aiki watan farko to sai ita wanda ta kawo su sai a ba. To haka za ta je ta ɗebo ƴaƴan mutane ta kakkasa a gidajen masu da shi wanda za su kuma za su dinga aiki. Ayyukan yana hada da reno, wanke-wanke, shara, wanke bayi, aikace-aikace. Yaran nan su za su fara tashi da sassafe su ci gaba da aiki sannan kuma su ne na ƙarshe da za su kwanta. To ina zaka ga wani hutu a ciki sannan ba wai ana sa su a makaranta bane. Akwai kwanan nan yarinya ma da aka dauko aka kawo ta aiki ta gama aji shida za ta shiga JS1 tace ita karatu take son ta yi dole aka dauko ta aka kawo ta. To ƙarshen ta da ta gudu sai ga matar ta biyo ta akan titi tana son ta bata kashi.
Wata matar da gidan da take aikin?
A'a ba gidan da take aikin ita wanda ta kawo ta ta biyo ta tana son ta bata kashi sai da Allah ya sa wata ita kuma ta zo ta cece ta ta kai ta gidanta ta aje sannan ta sanar da mu. Mun dauki yarinya muka rike ta ta kai wajen sati biyu sai da muka tabbata cewa mahaifinta yanzu. Sannan kuma irin waɗannan yaran zaka ga cewa yawanci in aka dauko aiki ne wanda kowane wata wai ake biyan su 2000 sannan kuma ba cin kirki sannan ba wata satara kirki sannan waɗansu daga cikin su zaka ga cewa a irin haka ne kuma ake samu ko yaran gida ko masu aikin gida suna lalata su. Duk muna samu irin waɗannan rahoton.
Ai na suke kwana ne an kawo su?
Muna da wuri musamman wanda muke ajewa wanda ake ce mashalta. To gwamnati ta aje wannan wuri saboda kula da su na musamman kuma idan muka same su na farko abin da muka yi sai muka kai su asibiti domin mai yiwuwa suna da wani lalura a jikin su ko kuma kila an ce musu zarafi amma ba za su iya faɗi ba. To mu idan suka zo wurin mu kan lallabe su domin mu ji yaya yanayin zaman su yake a irin wannan gidaje. Yaya irin abincin da ake ba su lokacin da suke kwanta bacci da lokacin da suke tashi kuma wani irin aiki ake ba su. To duk irin wannan sukan samu su gaggaya mana abin da yake faruwa da su.
Hajiya ta ina kuke samun labarin irin waɗannan yara da ake shigo da su ne tunda gashi kina buga misalin wanda kuka samu?
To wallahi waɗansu yaran zaka ga cewa ma gudu suke saboda azaba. Allah ya taimake mu saboda an san yanda wannan ma'aikatar take kuma akan ji mu a kafafun watsa labarai irin ayyukan da muke sai kaga mutane arziki sukan dauko su kawo. Domin ni akwai wani mutum yanzu haka wanda ma daga Abuja ya dauko ƴaƴa guda biyu saboda sun gudu da gida ai kuma yaran nan yan jihar Katsina ne ya zo ya kawo su ɗaya shekarar ta 11 ɗaya shekarar ta 10 ya gansu suna gararan ba ko kuɗin mota ba su da shi akan saboda ya san irin aikin da ake kuma dan jihar Kaduna ne amma yakan je kasuwanci a Abuja ya dauko su ya taho da su a cikin mota ya kawo mana su har ma'aikata nan yana kawo su muna karɓar su ya juya ya koma Abuja. To sai da muka tabbatar iyayen su sun zo domin abin da muke shi ne ai dan an kawo su ba za mu dauke su mu kai mu kaman gwamnati na wani jiha ba so muke sai iyayen su sun zo. Menene dalilin da yake sa za ku kawo ƴaƴan ku? Bari mu baka misali. Akwai wata mata da ta zo nan da tsohon ciki ita ma haka ƴarta ta gudu ƴar bata wuce shekara 8 ba ita ma an kawo ta aiki. Na tabbatar muka sai da muka tabbatar mun kulle ita uwar ta yi weekend a wurin mu tukunna tun daga Juma'a sai ranar litinin muka fito da ita domin ta gane kuskurenta sannan kuma mu tabbata cewa yarinyar nan ba a ci zarafinta ba kuma ga irin ayyukan da take irin na wahala ka zauna da uwar muka yi mata bayani da sauransu sannan muka tabbata cewa mun maida ita da ita da uwarta a nan kauyen nasu kuma an saka ta a makaranta to alhamdulillah kwanakin baya ma sai ga ta da uwar da uban da ita yarinyar sun zo su gashe ni suka ce yarinyar tana zuwa makaranta yanda ya kamata to yanzu abin da muka yi muke yi shine idan kaman daga wani karamar hukuma an dauko wayannan yaran in yan jihar Kaduna ne to abin da muka yi shine mukan sa kaman social worker din wanda ke wannan karamar hukuma zamu maida ita wurin chairman sannan su wayanda suke wannan aiki na social worker din su kuma zamu rubuta mu kai musu aje a tabbatar cewa an saka yaran nan a makaranta kuma ana maida hankali akan su ana kulawa da su amma idan na wayansu jihani to mukan aika mu da kaman su kuma yan uwa na komishinoni na mata wayanda suke wayannan jiha mu aika musu mu ce to ga abin da ake ciki sannan mu saka ma'aikatan musu kuma saraka su domin a tabbatar cewa an kula tare da su kuma an ga cewa ba su sake dawowa ba
haje kun taba yin sa'ar kama su wa'annan mata da ke zuwa su dibo ƴaƴan su tawo da sunan gari
muna sa'ar kama su kuma ina tabbatar muka duk lokacin da muka kama za mu yi kokari mu kirawo ka gan su kuma mukan kama su kansu mutanen da suke daukan wa'annan mata aiki saboda sun san cewa kananan yara ne su kansu bai kamata a ce sun dauke su ba kamar misali akwai wata wadda ta dauki wata yarinya da alƙawarin cewa za ta saka ta a makaranta to karshen ta sai ta zo tana azabtar da ita da wuta ma take azabtar da ita duk jikin ta kuna ne na wuta sai ta sa cokali a wuta sai yayi zafi sannan sai ta saka mata ta saka a fuska a cinya a ciki wallahi wayansu makota ne suka gani suka zo suka gaya mana muka dauki yarinya yanzu haka muna kotu tare da ita matar da ta azabtar da wannan yanzu an ci ta tare 200 sannan kuma magana a kotu bata kare ba muna sa sakamakon za a mai ita wannan mata hukunci kuma ka ji abun takaici ita kanta matar nan uwa ce tana da yara kuma tana da ciki a lokacin da take mu wannan mata yarinyar wannan azaba to kaga duk irin wannan muna da su a rubuce kuma muna aiki tare da jami'an tsaro wanda duk lokacin da muka ga irin wannan abin ya faru to akwai irin aikin da muke yanda za a yi bincike daga bincike nan kuma za a kai kotu
a ƙarshe wannan sako zaki aikewa iyayen yara musamman waɗanda suke ba da dama ana todo annan yaya burane
na farko sako na shine ba zai yiwu ka haifi ɗanka ka kasa kulawa da shi ba domin haƙƙin kula da ɗa yana kan iyaye ne da uwa da uba na farko kenan na biyu nawa ake ba su yaran nan kwata kwata a ce a wata kwana 30 a ba ɗanka 2000 mai 2000 za ta yi maka sannan na uku ba a san gidajen da ake kai su ba ba ma a nan jihar Kaduna ba har waɗansu jihohi a je a bata muku yara to kaga shi ma wannan wani abu ne daban wanda bai kamata ba sannan kuma ka hana su yin makaranta ka kasa yi musu tarbiyya kuma ka hana su zumunci tare da ƴan uwansu sannan na uku ina ƙara jaddada cewa jihar Kaduna tana da doka na kare haƙƙin yara wanda idan duk wanda aka kama da irin wannan na azabtar da yara na yin aiki mai tsanani ko kuma su je a kai su waɗansu garuruka su kansu waɗanda suke kawa doka ta hau kansu za a yi musu hukunci sannan su kansu masu ɗauka ɗin su ma doka tana nan za a yi musu hukunci
to da fatan matasa iyaye da ma 'yan siyasa sun ji wannan kiran masauraro abinda lokaci ba mu dabar kawo muku kenan a wannan karam amma idan Allah ya kai mu makon gobe za mu je mu dauke da wani sabon shirin ina za mu je matasa yanzu a madadin kowa da kowa musamman wakilinmu Isa Lawal Ikira da kuma bakuwar mu a shirin Hajiya Hafsat Muhammad Baba da kuma Julie Ladas Gresham da ta hada mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya masalam
gai da Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirin ƴa mace
Assalamu alaikum masauraro barkanku da wuni yau Aisha Mu'azu ce take muku maraba a cikin shirin ciwon ƴa mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a ƴan shekarun nan an samu bayanan mata da suke gallazawa ƴaƴan riko ko kuma ƴaƴan kishiya azaba wasu lokutan ma har ya kai ga kisa wannan shine maudu'in mu a yau mun karɓi bakoncin barista Amina Kumar sakatariyar kungiyar lauyoyin mata ta duniya reshen jihar Kano da kuma barista Aisha Ali Tijjani sakatariyar asusun kungiyar lauyoyin mata musulmai na duniya reshen jihar Kano
mace ce Allah ya yi ta da tausayi da rauni amma kuma ba ta ragan wa ƴar uwarta mace musamman idan aka ce sun auri mutum daya ta Allah ta kasance mai yiwa auren daya ya mutu ta bar ƴaƴa ko kuma wani lokaci ma tana cikin gidan sai kiga daya tana yiwa ƴaƴan daya mugunta me ke janyo irin wannan
Baritani na bar mu fara da
shi. I'm going to go to the house. Ba wai jahilci ina nufin mutum da yake makaranta ba. Sannan abu na biyu akwai abin da nake gani wanda shi ma muhimmi ne kamar talauci. Talaucin da ina nufin ba wai akan kansa matan ba. Wasu abubuwa ne da suke kewaye da mata. Wanda wannan abin in kika kalle shi sai mai duba na
tsanaki.
Tsanaki za ki ga jahilci da yake dawowa. Ko dai daga bangaren abokin aurenta ko daga bangaren iyayenta ko daga bangaren ta ko kuma daga bangaren shi kansa gaba daya waɗannan mutanen da na fada. Misali yanzu da nake miki akwai rashin ilimi. Rashin ilimin nan kamar yadda nake ya haɗa da na zamantakewa, rashin ilimin nan ya haɗa da na sanin menene al'ada. Saboda idan kika lura waɗannan abubuwa sai ba a san su a ƙasar Hausa ba. Na azaba da dallazawa da rashin imani da za ki ga kirkiri an fito ana yi na kisa na immata mutum ko ‘ya’yan kishiya a inda ta ko a yanke musu wani sassa ko a azabtar da su ko a kore su daga gidaje ba mu san wannan ba. Abin da ya sa mun san a al’ada irin tamu ta Hausawa da wahala ki ga gidan Bahaushe mace ɗaya ce. Za ki ga mata biyu sama da haka. A wannan ilimi na al’ada za ki ga ba za ka bambance tsakanin ‘ya’yan wannan da ‘ya’yan wancan ba. Kin ga ya muna abin al’adar mu yadda ta zo mana. Ya wannan abubuwan ba za su samu ba. Sannan na biyu idan kika duba addinin bana addinin musulunci ya kana da cewar namiji kan ya zauna da mace ɗaya. In yana da iko zai iya zama da fiye da ɗaya. Kuma aka zauna da fiye da ɗaya nan duk haihuwa za su. To kin ga wanda ya san addinin sai san cewa wannan abin daga Allah ne ba zai zo ya tashi ko ya kawo inna a cikin zamantakewar. Shari'ar da sun za a tantara aiwa. Na uku kuma da nake cewa akwai misali talauci. Za ki ga shi ne ma idan kika ce kotunan mu musamman kotuna na shari'ar musulunci musamman misali a garin da nake Kano. Za ki ga kusan kashi 80 a cikin dari na shari'un da ake yi shari'u ne na aure. Misali da nake ce talauci. Miji ne shi yake da haƙƙi shari'a shi ta ɗora ma nafaka wato maintenance yadda zai kula da iyalinsa. Ya zo ya kawo abin da ba za su isa iyalinsa ba wanda wataƙila dole sai an fita kanna ko kuma wataƙila wannan da ke tutun da abin nan bai isa ba cikin san halin kowa za ka iya barin ta ba ma ‘ya’yanta kafin ta ba ma ɗan wani.
Tabari ta Aisha ko za ki shigo nan.
Alhamdulillah ai ina ta sauraron barista Amina ne kusan ta ɗauke zancen kuma gaskiya maganar Allah duk wanda ya san rayuwa ya san cewa duk abin da ta kawo haka ne babu wani ja dangane da bantutu da ta zan tattauna a kai. Sai kawai abubuwan da zan dan ƙara faɗaɗawa a ciki. Na farko dai ni ina ganin maganar nan da take ta jahilci haka ne amma kuma ina daga ƙarfashi a kan cewa duk duniya ko dabba maji in kika shafa ta ka san kin kyautata mata. Ita ilimin ne ya sa ta san wannan? Allah ne ya halicce ta a wannan tsarin. To hannu ba ma na so in bada izinin ma jahilci. Domin duk ɗan da Allah ya halitta a doron duniya in dai rai sunan shi ya san kyautayi, ya san tausasawa, ya san murmushi, ya san kuka, ya san bambancin garin ciki da baƙin ciki. Ba a cikin a haccin yar uwarsa in kai masa murmushi ya san wasa kake, in ka sha kunu ya sani. So ka kin ga kenan a ɗabi'ar mu da Allah ya halitta kowa yana son a kyautata masa. Sannan kuma ya zama wajibi wanda ya san a kyautata masa shi ma ya san ya kamata ya yi kyautayi. Ko abin da yake so ya dora jama'a a kai shi ne wannan wani fitiraci da Allah ya halicci ɗan adam a kai ya kyautata a kyautata masa. Ba na ganin yana buƙatar yin ilimi kafin ya san wannan. Barista Amina wujudar sassa ma ba shi izinin jahilci duk na yadda da wannan. Amma abin da yake so a dora a kai shi ne magana ce tsantsa ta san kai da rashin imani kamar yadda ka so ma magana a kai. Ya kamata mu sani cewa shi ne nan da uwa da ɗa
yake rinanta wanda ta haifa imani ne kawai yake yosu kuma in kin ce uwa da ta imani da imani ya shigo ranki magana tausayi
sosai
ya kamata mutane su san cewa akwai imani a tattare da riki dan kana kanka wanda ta haifa ma musamman mata wannan kana riki dan wani wanda ta haifa ni ina ganin ita mace yana da kyau ta san cewa ai ita ce kuma na ta haifa to wancan dan ma ita sa haifa sa ka to imani da ya saki ka rike naki shi zai saki ka wanda mu daina ganin bambanci mu kalla Allah mu ji tsoron Allah kuma mu dinga rayuwa cewa gaba ɗaya mu dinga dukkanmu a ƙarƙashin Allah ne kuma babu magana wani kishi da miji kamar yadda babu sa'ani na ta fara maganar nan ba na kowa ne a ka'idar ƙasar Hausa
bari ni wannan tambayar
ba na kowa ne
haka akwai wani abu da mazan suke yi ne da yake sa wasu mata karkata hankalin su kan ƴaƴan su tare da mance na wayan su
zan so in gana so wannan tambayar sai in hado da maganar barista Amina sai magana ta akan talauci
haka
wannan maganar talauci ai shi yake sa wani abu ne da mazan suke yi ko a bangaren su ne da yake sa mace wacce ba ta da zurfin tunani wacce ba ta waye da yawa ba ba ta da kuma yadda za ta yi dole ta karkata ta yi haka kamar magana ta dantinan da ta faɗa na kulawa da gida asali ƙarin aure addini ne da shi amma sharaɗin da ya faɗa addini akan ƙarin aure shi ne sai kana da iko to mu a ƙasar Hausa yana abusing wannan process ɗin mutum ba shi da iko riƙe mace da ƴaƴa uku sai zai ƙaro wata to idan ya ƙaro aure a ba shi da shi sai ai manage to a wannan manage ita kanta da take gidan ba ta koshi ba ƴaƴanta ba su wadace ba kutun na aiki ne zurfin imani
sosai
kuma mai zurfin hakuri da tausayi to din to din da nan ba shi ya kamata kin dawo kan magana ta afwan ba rita an ta kai a nan kin dawo kan magana ta saboda ai ina kan magana ina dan ba rita a ta closely abinda nake so mu kalla kamar yanda kika faɗa sai tausayi da kyautatawa ba sa buƙatar a ce mutum ya je makaranta an koya masa amma akwai abubuwan da Allah ya nuna cewa shi dan adam sai ana tuna masa sai fa Allah ya faɗa fa da kirfa din nan zikira kan fa'ul mu'minin wa'annan abubuwan da ke da hajja shi naturally yanda Allah ya halitta mace ta kusan daga ita sai ƴaƴanta sai mijinta ta ka san wannan rabe ba haka duk mata ne wallahi ban san wannan karatun ba sai da na ganci practically a kaina to yayin da aka ce an kawo mata dan wani ko an kawo mata ƴaƴan wani za ta iya yiwuwa ƴaƴan shi shi ne kamar yadda wannan tambayar ta nuna wata iya yiwuwa ƴaƴan wani miji ne ko ƴaƴan dan uwanta da maraiki ya sa to a nan tana buƙatar ilimi ne mata da zani ilimin nan na addini ne ko na al'ada ana kwantar da ita cewa kin ga idan kika yi abu kaza kina da gwaggwaban naja a gurin Allah kin ga kamar yadda Bahaushe yake cewa da na kowa ne da da dukiya ba ai musu mugunta kin ga al'adar take nan ana fatakar da ita cewa kin ka ta waɗannan dan ke ma wata ran Allah ya sautata wa naki ko ka ce a yadda alkhairi a nan ka jince shi to za ki ga waɗannan matan da suke wannan abin wasun su suna da ilimi amma ba su da aiki da shi shine abin da nake nufi
nan za mu jaburki a cikin shirin ciwon damuwa a yau makon gobe idan Allah ya ara mana rai da mu ci gaba da cikin da muka tsaya yanzu a madadin bakin nawa da kuma duk wanda suka taimaka shi da yanzu kai sannan ba cikin zakar su ko shi ta daidaita ba ne a cikin asirin sallan na
kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
Lala zai nuna ya yi dena, ramar kuma ban kowa ko san jihar Kebbi Najeriya. Ɗaya, ɗaya mutu na kawo wanda ba mu da kuɗin ya yi tsawo mu je asibiti, kusa kuma mun za mu yi ya auna mu ba la mun da kai mutanen kauye muna hawa ma da zafi da bana muna hawa harshen hanya a duk da mu ci ba da wani abin sai ba ba da wani abu ya ga da mu yawa wai gari kiran ta wata hiri aka shawo ni wata an kwashe mu wani kaya wata da kaya ni yawa wannan ce kuma ya taho yanzu ne ya ga makakan haba ga shi da wannan Najeriya ana adalci da Allah ku taimake mu wala mu zai nan muka tsaya
Assalamu alaikum sashin da sunana Muhammad Awal Dukawa daga Zaria dan Allah ku bar da mu bayyana ra'ayina akan wannan annoba da ta so duniya ta corona virus gwamnati ya kamata ta duba cewa abubuwan da dan adam ke bukata na rayuwa da kullun a ce masa haraji gaba daya domin a samu sauƙin rayuwa ta yau da kullun domin yanayin zaman da aka sa mutane ciki ya kamata a ce dukkan kayan masarufi da kayan al'amuran yau da kullun sun yi sauƙi kuma hakan zai kawo ƙara albarka ga cikin ita gwamnatin haka kuma zan ƙara bayyana ra'ayina akan rage farashin man fetur da ita gwamnati hakika abin yabawa ne to amma ya kamata a ce gwamnati ta rage farashin man sama da kasa da wannan farashi da aka sa na 25 akalla a ce ya dawo naira 670 da fatan gwamnati ta rubuta wannan koke Assalamu alaikum sashin Hausawa Murya Amurka sunana Muhammad Awal Dukawa daga Zaria dan Allah ku bani dama in bayyana ra'ayina game da wannan annobar ta so duniya muna roƙon Allah Allah shi takaita abin kuma Allah shi kare nan gaba abubuwan da su auku na fitina da daga wannan cuta kuma ina ba gumi tarihi shawara cewa hakika ya kamata da yi haraji akan dukkan abin da ɗan adam yake buƙata na rayuwa yau da kullum
Assalamu alaikum mai magana malam malam ne zanen ku da kullun jihar Bauchi ina cewa ga yan uwa musulmi a duk inda suke a faɗin duniya to mu tashi tsaye wajen yin wannan addu'a kuma kafin mu tashi wajen wannan addu'a duk wani mummunan aiki da muke wanda Allah ba ya so mu bari dan kowanne mutum ya san aikin da yake wanda Allah ba ya so kowanne musulmi ya san to dole mu bari kuma ga bari sai kuma mu tuba sai kuma mu roƙi Allah din dukkan wata musiba ko mun ga mata ba daga garin Allah ba Allah zai mana maganarsa
Assalamu alaikum sashin Hausa na VOA mai magana Yusuf da Zuka mai leda zalale a jihar Bauchi ina yi addu'a ga dukkan musulmi da kuma gwamna na jihar Bauchi Bala Muhammad Saura game da wannan jinya ta coronavirus da ake tunanin ya kamu da ita ubangiji Allah ya sauke masa kuma ya sauke wa dukkan musulmi baki daya
Assalamu alaikum murai Amurka mai magana Abun Didi Bunza Bunza local government jihar Kebbi Nigeria hakikanin gaskiya abin da ya shahi coronavirus ya kamata ƴan Nigeria su san cewa cuta Allah ta kawo ta musamman an ante ba a zuwa masallatai ba a zuwa tsotsi ba a taro to yana da kyau a dauki matakin abu in ya faru shi masallaci wurin ibadana muna ba da shawari gaskiya masallatai ba a rufe su don can aka neman sauki wurin Allah don duk wata cuta Allah na da maganinta kuma Allah shi ka kawo matsalaci ka kawo maganinta saboda haka mu yi imani da wannan matsayin mu na musulmai sannan ina kira ga gwamnatin Najeriya baki daya abinda ya shafi waɗanda ke shigowa da coronavirus kuma irin waɗanda an ga sai an tabbatar sun shigo da ita da wani gona da wani yaro guda da fito daga Turai to gaskiya mu a tantance gwamnatin tarayya ta tantance fara shugaban kasa ta tantance majalisa ta tantance a san suwa na awaji a halin yanzu a hana su shigowa dama idan annoba ta samu wanda zai shigo hana shi shigowa kai wanda zai fita idan ana annoban ga wuri hana shi fita kai ita ka'ida ta shari'a
Ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da adawo lafiya na Baba Yakubu Makiri wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri kuna sauraron shirin